Tak mai wuya.
Wannan ayyuka na ta'addanci na kisa da kuma garkuwa da mutane da kone garuruwa da kuma fata shanu suna cikin manya-manyan kaba'irorin da Allah ya haramta a musulunci kuma doka ta kaza ba ta yadda da wa'annan da ya hukka ba. Zaman yawancin a wa'annan ɗan ta'addan da ke cikin daji da gobensu ta 95 musulmai ne. Kaga wannan hanya da firɗita idan Allah ya nuhi mutum ya ɗauki karatu wasu da yawa za ka ga sun zo sun nuna dama kuma sun karɓi horon da musulmi.
Jama'a assalamu alaikum, barkan ku da wannan lokaci, barkan mu da sazazu da ku a kashi na ƙarshe na muhawara da Sani Balinfashi ya kawo mana ku kuma shirya mana dangane da harkar rashin tsaro a jihohi irin su Zamfara, Katsina, Sokoto, Kaduna da sauransu har da Niger. To a wannan shiri na ƙarshe da za mu kawo muku a yau za mu duba rawar da mutane irin su shahararren malaman na Kaduna Shakka Ahmad Mamudun suka taka wajen ƙoƙarin ganin an samu sulhu a cikin wannan al'amari. Ko me ra'ayi game da ko shugaba Muhammadu Buhari yana iya bakin ƙoƙarinsa na ganin ƙarshen wannan masifa ta tashin hankali a Najeriya? Ya kuma maganar shawarwarin da wasu irin su gwamnan jihar Bauchi gwamna wato Bala Muhammad suka kawo na cewa watakila lokaci ya yi da ya kamata Najeriya ta shigo da sojan haya domin su taimaka mata wajen tunkarar wannan matsala ba tare da ɓata lokaci ba. Ga Sani na Malumfashi tare da mutanensa.
Malumfan Abdullahi, wannan tambayar ta fice wato mutane da dama suna mamakin aikin da malamin addinin Nasiru Ahmad Abubakar Gurar aikin yau yin nasarwa a daba-daba da shugabanninsu a lokacin da wajen dazuka da nuna masu nuna abin da suke da kuma ƙoƙarin ganin cewa an yi sulhu. Ya suke kallon wannan al'amari?
Eh, wannan al'amari da Sheikh Dr. Ahmad Gumi yake ƙoƙarin yada awa cikin dabbobin ta'adda domin jawo hankali wasu da illolin waɗannan miyagun ɗabi'o'i da suke kamar yadda addinin musulunci ya tanada. Wannan ayyuka na ta'addanci na kisa da kuma garkuwa da mutane da kone garuruwa da kuma fata shanu suna cikin manya-manyan kaba'irorin da Allah ya haramta a musulunci kuma doka ta kaza ba ta yadda da wa'annan miyagun ya hukka ba. Zaman yawancin a wa'annan ɗan ta'addan da ke cikin daji da gobensu ta 95 musulmai ne. Kuma idan ya tafi ya kai maso addu Al-Qur'ani da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya gama zai dauki littafai da Qur'ani da hadisi da basu sannan wani gina kan ba su tabariya da sutura. Kaga wannan hanya da firita idan Allah ya nuhi mutum ya ɗauki karatu wasu da yawa za ka ga sun zo sun nuna dama kuma sun karɓi horon da musulmi. Na ga haka na adajin Fandeguwa, na ga haka na adajin Rehuru Jana, aje adajin Fakai a Shinkafa local government na dajin Shegogo wanda kamar dajin da ya je inda su dogo gaɓe wanda suka ɗauki ‘yan ta’addar da aka yi garkuwa da su a Sadara. Yanzu bayan nan da ya dogo gaɓe ya nuna cewa shi a shirye suke da su rungun su. Na kaga wani abu ne wanda ya fa’ida da yawa kuma dalilin wannan wa’azin da awa da ke haccin dabbobin ‘yan ta’adda to mu dai Zamfara wannan abu ya zama alheri.
Mutane da dama suna mamakin jagorin aikin da malamin addinin Sheikh Ahmad Abubakar Gumi ya yi na ziyartar daba-daba yana yi musu nasiha tare da kawo musu batun suhu. Ya kuke ganin wannan al'amari?
Kamar yadda shi Sheikh Gumi ya yi bayani, a farko mutanen nan da suke ɓarnan nan sun kira kansu musulmai ne, shi kuma malamin addinin musulunci a kullum abin da yake so yau nasiha ya jawo hankalin mutane su koma ma Allah da kuma nuna musu girman laifin da suke aikatawa da kuma matsayinsu a wurin Allah subhanahu wa ta'ala in ba su tuwo ba. To ka gaske wannan babu wanda ya sai kore wannan, amma gaskiyar magana ba ni tunanin wannan kadai zai wadatar a irin yanayin da ake ciki. Mutanen da suka tashi cikin jahilci kuma suka ɗauki wannan abin sana'a kuma sun daɗe suna yi suna kallon cewa wannan hanya ce mai sauƙi da za su iya tara dukiya wanda sun talauta mutanen mu sun karfafa tattalin arzikin ƙasashen yankunan mu da karkaran mu. Babu wani abu da ya kamata a yi shi ne gwamnati ta dauki mataki na yaki da waɗannan mutanen tare su fahimci cewa akwai ƙarfin gwamnati kuma za a iya maganin su da ƙarfe su da kansu za su yi tsaya amma idan ka ce a yayin da ake haka kawai wa'azi da za a yi musu da kuma sulhun da ake magana ana yi to gaskiyar magana wannan ba zai wadatar ba
malam sani kana ganin matakan da gwamnatin shugaba Buhari ta dauka zai kai ranzanin da zai kawo ƙarshen matsalolin tsaro a Najeriya?
Eto ga matakan da shi shugaba Muhammadu Buhari ya dauka matakai ne wanda mu ɗan jihar Zamfara mun yi na'am da su domin ya tura shugabannin rundunar sojoji na Najeriya baki ɗaya a jihar Zamfara sun tabbatar ma da al'umma da gwamnatin jihar Zamfara gwamnatin jihar Zamfara cewa shugaban ƙasa ya turo su domin su zo su shaida ma 'yan jihar Zamfara sun zo ne su faɗa da masu laifi. Sai ga suna neman goyon bayan gwamnatin al'ummar jihar Zamfara da su ba su goyon baya bisa ga wanga ƙuduri da manufofi na shugaban ƙasa na a kawo ƙarshen ta'addanci na garkuwa da ɓoye mutane da kashe kashen rayuka da sace dukiyoyi da ƙona garuruwa. Sannan cikin bayanin da shi mai girma gwamna ya yi ma al'ummar jihar Zamfara lokacin da su wayannan harsa harsu suka zo na Najeriya a Zamfara ya ce ya yi magana da shugaban ƙasa. Shugaban ƙasa ya turo jami'an tsaro guda 6,000 a jihar Zamfara. Sannan ya yi kira ga duk wani mai makami ko wanda ke wannan aika-aika na ta'addanci jihar Zamfara. Ya ba su kwana 60 ne rungumi shirin shi na sulhu domin ya zo ya yi a aje makamman shi. Amma bayan kwana 60 duk wanda bai kawo makamman shi ba to gwamnati za ta ce shi albatara. Saboda haka a wannan bayani ne aka yi da suwarsu harsoshi na Najeriya kuma suka tabbatar da cewa za mu je su sake shiri su ƙasa ta ɗamara sannan su turo wannan jami'an tsaro domin yaƙi da ta'addanci ga danguna a cikin jihar Zamfara da kuma arewa maso yamma.
To a ƙarshe wani irin shawara ne za ka ba da wani da ya ce za su kai ga ya rage shigowar makamai cikin ƙasar nan ta hanyoyin da ba su dace ba ga kuma waɗanda bai dace su mallake su ba?
To a bojojinmu shi ne iyakokinmu na Najeriya wanda suka yi makwabtaka da Zamfara da Kebbi da Sokoto shi ne akwai iyakokinmu na Kamba da iyakokinmu na Malabil da iyakokinmu na Sabon Birni da iyakokinmu na Jibiya da iyakokinmu na Ilola. Idan jami'an custom da jami'an immigration da sauran jami'an tsaro da ke wajen suka zo suka tsare tani da Allah suka aikin su ko su za su taimaka hana shigowa da wasu miyagun makamai da miyagun mutane da kuma miyagun ƙwayoyi. Yana da kyau idan an zara dantse an ba iyakokinmu muhimmanci suna inganta iyakokinmu a samu na'urori da za su dinga ɗauka hoton duk motar da ta fito da abin da a ciki shi ne ake kima scanner da turanci. A kuma inganta ya fito da wani tsari na duk wanda zai shigo Najeriya an san adadin mutumin da ya shigo kuma an san adadin da ya yi. Sannan kuma su jami'an tsaro a inganta albashinsu a inganta koyar da su a inganta na'urori na zamani na yaki da ta'addanci sannan a tsara ɗaukan ma'aikata na 'yan sanda na sojoji da immigration da sauransu domin a magance wannan abubuwa. Makudin kudin da ake kashe a wajen sayan makamai da ba da allowance na jami'an tsaro idan an ka zo da wani sabon salo na zamani to zai rage wannan yawan jigima a jami'an tsaro da sauransu.
To tambaya ta gaba ita ce shin kana ganin matakan da gwamnatin shugaba Buhari ta ɗauka ya kai ranzanin da zai kawo ƙarshen wannan al'amari na tabarɓarewar tsaro?
To ka san abin da nake maka a baya shi ne ba za mu iya cewa iko a'a ba sai an ga matakan da suka ɗauka ga su da hannu an fara gani sannan za a iya cewa mun gamsu matakin da aka ɗauka zai kawo ƙarshen wannan matsala. Amma yanzu gwamnati ta faɗa to ana jiran kuma a ga an fara aiwatar da matakan da gwamnati ta faɗi to sannan za a iya yanke hukunci cewa lallai wannan hanya da aka ɗauko ko wannan mataki zai iya magance wannan matsala.
To akwai a taron da gwamnatin tsakiyar Arewa maso gabas suka yi a kwanakin baya a cikin garin Bauchi wannan jihar Borno Professor Zule ya kawo shawara ɗauko sojojin haya daga waje don su taimakawa Najeriya wajen iyakar ‘yan ta’adda. Ya fi wannan shawara.
To, mu ba da goyon bayan wannan shawara, saboda ba zai yi ka ɗauko jami’an tsaron wata ƙasa ba su zo su shiga lungu da saƙo na ƙasarka, su san sirrin ƙasarka, su san irin ƙarfinka, baka san abin da zai faru gaba ba. Amma ƙasar nan tana da arziki. Abin da ya kamata shi ne idan muna da ƙarancin jami'an tsaro, to a dakatar da wasu ma ayyuka da ake yi idan har ana ganin cewa akwai matsalar kuɗaɗe, to a tabbatar da cewa an ɗauki jami'an tsaro masu yawa daga ƙasar nan, domin muna da mutane musamman matasa ga sunan Brigid sun yi karatu ba su da aiki, to a zo a ɗauki ma'aikata jami'an tsaro, akwai ba su horo na ƙwarai, a kuma samar da kayayyakin aiki na na'urori waɗanda za su inganta tsaron kuma su taimaka ma jami'an tsaron wurin yaƙi da wannan ta'adda.
Yadda ta kawo ce don tsakanin Malam Aliyu na jam'iyyar APC da kuma Malam Sani Abdullahi na jam'iyyar PDP. Gare ka Malam Aliyu.
To a gaishe kuma da mai, to duka nan muka zo ƙarshen wannan mu'awara da muka yi kwanaki muna ji dangane da matsalar tsaro a jihohi irin su Zamfara, Katsina, Sokoto, Niger da Kaduna. Amma idan har da ya kama mako mai zuwa ya tara jiha ne da za mu tsunduma a cikinta mu duba ƙorafin da shi gwamnan nace yi na cewa gwamnatin Buhari ba ta taimaka musu wajen fuskantar sha'anin rashin tsaro a jihar. Sannan kuma da ke an ce 'yan Boko Haram sun fara kafa tutuci a cikin jihar ɗin, wani hatsari birnin Abuja birnin tarayya yake fuskanta. Yanzu a madadin su wanda suka kawo mana wannan muhawara da muka kammala a yau, musamman su bakin nan Alhaji Aliyu Abubakar MP da Alhaji Sani Abdullahi Shinkafi da kuma shi Sani na Malfashi wanda ya shirya muhawara ɗin kuma ya hukuma mai ita, tare da Alheri Grace Aure da ta haɗa ta, ni Aliyu Mustapha Sokoto nake muku kwankwana daga Washington DC, mun bar ku lafiya.